الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا أكو قوة جماد الأولى إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودقى مكزوى مدينة دبود آياد تاريخ دا 40 دا ديار ودى تيدي دا شاة تقوص قوة شاة ديا ميلادية تدبو بيو دا 20 دا أكو كمريان دا مكسابة حدوى وانا مسال الله تيمي البركة كاركشون وانا نتيبي أتا أورمو من أي إشاء الله يكارا متى يدى da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne na babban malami Muhammad Salih ibn al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 18 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun shiga inda malami yake cewa wa fi asrina namazijut tayyiba min zalik bayan ya kawo mana wato abinda aka ruwaito daga manyan malamai na abinda ya shafi biyayyar su ga iyayensu to sai kuma malai ya ce a wannan zamani ma da muke rayuwa akwai misalai masu ban kai masu dadi da zamu iya wato samu na wasu da Allah ta'ala ya musu ainihin wato arzikin yi wa iyayensu biyayya da ainihin wato kyautata musu inda ya ba mu misalin rajulun asharat alaihi walidatuhu qadiman an yashtari ardan bi makka ya kuma ba mu misalin shi kansa ɗaya daga cikin malaman sa Abdurrahman al-Barrak sannan ya bada labarin wani matashi shi ma wanda yake mai biyayya ga mahaifiyarsa alhalin ita kuma mahaifiyar wato tana da fushi sosai tana da kaushin wato dabi'a da haka tana yawan dukansa kuma aka take dukansa amma baya iya ce mata komai wata rana da ta duke shi ma sai ya fashe da kuka aka ce me yasa yake kuka sai ya ce kawai ya fahimci ta fara yin rauni domin yanda da nauyin dukan yake in ta duke shi yanda yake ji yanzu kuma ya ji abin baya kaiwa irin wannan nauyin da aka ya san cewa yanzu shekaru sun fara kamata to sannan mun tattauna game da wato kaifa tabarru walidaika kaifa tabarru walidaika wato yaya zaka yi wa iyayenka ainihin wato biyayya mun karanta maganar Ibn al-Jawzi da kuma gabar da malai ke cewa birrul walidain yakunu bil ihsani ilayhima bil qawli wal fi'l wato kyautata musu a magana yana nuni akan sassautawa da taushi cikin magana da kuma kauna da kuma nisantar kausa-kausan lafazi da daga sauti ga ainihin wato iyaye yana daga cikin biyayya ga iyaye mutum ya zamto yana bin su cikin abin da bai saba wa Allah ba cikin abin da akwai amfani da suke samu a aikata shi ko kuma akwai amfanin da suke samu a cikin barin wannan abin sannan shi kuma da babu wata cutarwa da yake samu sannan daga cikin abin da ke nuna da yana biyayya ga iyayensa shine ya dinga kiran su da mafi kyawu mafi soyuwar lafuzza zuwa gare su yayi amfani da lafuzza wanda suna jin dadin waɗannan lafuzza din kuma akwai girmamawa kar ya zamto yana kiransu da sunayensu
sannan daga ciki ya zamto yana sumbantar hannayensu har da ma kansu, sannan ya zamto yana ainihin wato ciyar da su da kuma amsa dukkan bukatunsu, sannan ya zamto yana karantar da su da ilmantar da su abinda suke bukata na al'amuran addini da duniyarsu, sannan ya dinga kokarin shigar da farin ciki a rayuwarsu, ya kuma dinga neman izininsu duk sanda tafiya ta kama shi. To bayan wannan kuma mun faɗi, wato mun karanta maganar Zunnunil Misri, inda shi ma yake bayani game da biyayyar iyaye, yake cewa birrul walidain yakunu bi husni da'ati lahumu walinil janahi wa badlil mal. To anan muka tsaya za mu tashi yin wata magana ta Ibnul Jauzi rahimahullah. Qala al muallif rahimahullah wa qala Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnul Jauzi rahimahullah yake cewa birruhuma yakunu bi ta'atihima fima ya amurani bihi, wato yiwa iyaye biyayya yana kasancewa da yi musu da'a cikin abin da suke ba da umarni da shi. Duk sanda suka ba da umarni, ko mahaifi ko mahaifiya, to yana daga cikin alamar cewa kai dan kware ne, kana kuma yiwa iyayenka biyayya shine in suka ce wane na'am yi kaza, ka ce to wane na'am ka daina yin kaza, ka ce to an daina. Malam ya amura bi mahzuri, matukar ba su yi umarni da abin da yake na haramun ba. Idan abin da suka yi umarni haramun ne, to ba za ka biye musu a wannan umarnin ba, sai dai ka biye musu ainihin wato da kyakkyawar mu'amala, amma ba za ka aikata ko ka bi wannan umarnin ba. Wata kadimi amrihima ala fi'ilin nafila, da gabatar da umarninsu akan nafila. Gabatar da umarninsu akan nafila, idan wannan abun nafila ne, wannan umarni shi bin umarninsu wajibi ne. Da haka koda abin da za ka yi din nafila ne, sai suka ce ka je ka yi mana kaza kaza, ko suka ce maka kaza, to sai ka ajiye wannan na nafila din, sai ka bi umarninsu. Wajtinabi ma nahaya anhu, da kuma nisantar abin da suka hana. Wal infaqi alaihima, da kashe musu kuɗi, ya dinga hidimta musu, ya dinga kashe musu kuɗi. Watawakhili shahawatihima, da kuma kokarin gano abubuwan da suke sha'awa, suke so, ya dinga yi musu. Walmubalagati fi khidmatihima, da kuma kure maleji wajen yi musu hidima. Karka dauka hidimar sama sama, ka kure maleji wajen yi musu hidima, shine mubalaga, wato kaiwa makura wajen hidimta musu. Wasti'imalil adabi wal haibati lahuma, sannan da mu'amalantar ladabi ko yin ladabi, wal haibati lahuma, da kuma jin kunyar su ko jin nauyin su da ganin kwarjinin su. Wannan dai yana daga cikin abin da ake nufi da birrul walidain. Fala yarfa'ul waladu sautahu, kada da ya kuskure ya daga sautin sa, ala sautihima, sautin sa ya dara nasu. Wala yuhaddiqu ilayhima, kada ya kura musu ido. Wannan yana daga cikin rashin ladabi da rashin biyayya ga iyaye, mutum ya zamto yana zubawa iyayensa ido. Lalle duk mutumin da akwai kwarjini da kake ji nasa, baka iya zuba masa ido, sai dai kallon, wato bai san kana kallon sa ba, ka dinga kare maka kallo ta, amma dai ku cika cika idanka a cikin idanunsu. Wannan yana daga cikin abin da ba a so da ya zamto yana kurawa mahaifiyarsa ido, ko yana kurawa mahaifinsa ido. Wala yad'uhuma bismihima, sannan kada ya dinga kiransu da sunayensu. Wayamshi wara'ahuma, sannan in tafiya ta kama su, ya dinga tafiya a bayansu. Wayasbiru ala ma yakrahuhu, yayi hakuri akan abin da baya so, mimma yasduru anhuma, daga abin da su kuma suke so. An gane ko? Wani lokaci za ka ga abin da suke so din kai baka so, wani lokaci abin da suka hana ka din kuma kana son wannan abin. To ka dinga hakuri akan abin da zai dinga tahowa ta bangaren su wanda baya maka dadi. Wannan yana daga cikin abin da Ibnul Jauzi ya faɗa game da birrul walidain. Ka koma cikin albirru wasila, shafi na 57. Wa qala ulama'ul lajnati da'ima lil iftah, lajnatu da'ima lil iftah, malaman lajnatu da'ima lil iftah, na bada masu bada fatawa a ainihin wato a Saudiya, ana kiran su ulama'ul lajnati da'ima lil iftah, suka ce birrul walidaini wajibun alal walad, bin wato bin iyaye gada wajibi ne, ba zabi bane, ba sha'awa bane, ba marmari bane, ba ganin dama bane, dole ne yiwa iyaye biyayya, dole ne yiwa iyaye biyayya, dole ne yiwa iyaye biyayya, dole ne ba zabi bane. To me ake nufi da yi musu biyayya? Yace wa huwa da'atuhuma fil ma'ruf, shine yi musu da'a cikin abin da yake kyakkyawa. Wa maddu yadil auni bil ata, da kuma mika hannun dauki, hannun taimako da tallafi ta hanyar mika musu da basu. Wal ihsanu ilaihima, da kuma kyautata musu mahama amkana duk sanda aka samu dama. Wannan shine ya zamto duk sanda suke buƙatar dauki kana kai musu dauki, shine maddu yadil auni. Mahaifinka yana buƙatar tallafi, yana buƙatar agaji, ba sai ya ce zo ka agaza mun ba, kawai da ka lura cewa yana cikin bukata, yana son ka kawo dauki, kawo dauki. Duk sanda ka fahimci gyatuma tana bukatar a kai mata dauki, ba sai ta yi magana ba, kai mata dauki, shine maddu yadil aun bil ata, da kyauta mai yawan gaske. Ba kyauta ta in an jima kuma za su sake bukata ba, ko gobe za su sake bukata, kyauta mai yawa. Wal ihsani ilaihima, da kuma yi musu ihsani mahama amkana duk sanda aka samu dama. Wa talyinul kalami lahuma, da lausasa magana gare su. Wa tadyibuhu, da dadada magana gare su. In za ka yi magana da su, to ka yi magana mai taushi. In za ka yi magana da su, magana mai daɗi ake musu. Ba duk abin da ya fito daga bakin ka ya kamata ka gaya musu ba, sai ka dinga aunawa. Zinil qawl, ka zamanto kana auna, kana sa ma'auni, wato maganarka a ma'auni. Duk sanda za ka yi magana da mahaifinka, ko za ka yi magana da mahaifiyarka, bayan da kake hira da abokinka, kake gaya wa abokinka magana, ko wani na ƙasa da kai a office, ko na ƙasa da kai a kasuwa, ko na ƙasa da kai a shekaru, ba irin wannan language din ake yi wa iyaye ba. Lalle wajibi ne ka zamto kana lausasa maganarka matuƙa wajen magana da su, kana ƙoƙarin yin maganar da ba za su ji ta wata iri ba, magana mai daɗi. Wannan yana daga cikin abin da malaman lajinatu da'ima lil ifta suka ce, wannan shi ake nufi da birrul walidain. Ka koma cikin fatawar lajinatu da'ima, wato a volume na 25 shafi na 141. Wa qala ibn Uthaymeen rahimahullah, Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah yace, kullum min al-ab wal um lahu haqqun, wa mahama amilta min al-amali falan taqdi haqqahuma. Sheikh Uthaymeen yake cewa kullun min al-ab wal um lahu haqqun, kowane daya daga cikin uba da kuma uwa suna da haƙƙi. Uba yana da haƙƙi a kanka, uwa tana da haƙƙi a kanka. Wa mahama amilta min al-amali, duk irin aikin da kai dan ka kyautata musu, dan ka faranta musu, dan kai musu ihsani, falan taqdi haqqahuma, ba za ka taba biyan haƙƙin su ba. Maganar biyan haƙƙi tsakaninka da iyaye babu ita. Magana ce ta kai iya iyawarka, ka tabbatar da cewa abin da kake yi hakan ya kamata ka mu'amalance su. Dan haka ka sani babanka yana da haƙƙi a kanka, kamar yadda mahaifiyarka take da haƙƙi a kanka, kuma wannan haƙƙi ne wanda har su koma zuwa ga Allah, ko kuma kai ka koma zuwa ga Allah, ba ka iya biyan sa ba. Haka sai dai ka kamanta kawai. Walihada qala Allahu azza wa jalla, dan haka ne ma Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kawai shikenan. Sai dai kawai duk sanda kawai ka tuna ka ce, ya Ubangiji, kai musu rahama, ka ji kansu kamar yadda suka ji kaina ina yaro. Fa haqquhuma sabiqun, domin haƙƙin su ya riga naka. Haythu rabbaka saghiran, inda suka tarereye ka, suka rene ka kana yaro. Hina kunta la tamliku li nafsika naf'an, a daidai lokacin da baka iya mallakar wa kanka amfani. Wala darran, baka iya tunkuɗe wa kanka cuta. Duk abin da ka gani na amfani, to sai in su suka jawo shi zuwa gare ka, ba za ka iya jawo kanka shi ba. Sun yi maka rana lokacin da kake buƙatar rana, sun taimake ka lokacin da kake buƙatar taimako, sun ainihin amfanar da kai a daidai lokacin da kake buƙatar taimako, sun yi ƙoƙarin ije maka duk abin da zai cuce ka a daidai lokacin da kake buƙatar haka. Shi yasa sun samun maka abinci, sun samun maka sutura, sun samun maka magani, sun samun maka ilimi, sun samun maka abubuwa da dama. Dan haka a daidai lokacin da kai ba za ka iya jawo kanka amfani ba, ba za ka iya ciyar da kanka ba, ba za ka iya shayar da kanka ba, ba za ka iya tufatar da kanka ba, ba za ka iya nema wa kanka magani ba, sannan idan baka da lafiya ba za ka iya nema kanka magani ba, ba za ka iya tunkuɗewa kanka wata cuta ba, kana riga kana ciki saboda kana cikin halin rauni. Fawajihu malbir, dan haka abinda ke wajibi a kanka game da su shine biyayya kawai, ba abinda ya kamata daya yo iyayensa irin ya bi su kawai. Walbirru fardu ainin bil ijma, sannan biyayya ga iyaye farilla ce kuma farilla ta tilas, wannan malamai sun yi ijma'i akan haka. Ala kulli ahadin minan nas, akan kowane daya cikin mutane. ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله, dan haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da biyayya ga iyaye akan jihadi fi sabilillah. Ga jihadi fi sabilillah ga biyayya ga iyaye, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gabatar da biyayya ga iyaye akan zuwa jihadi fi sabilillah, saboda biyayya ga iyaye farilla ce da ni bana dauke wa dan uwana baya dauke man, baya dauke mu. Ina fata an gane, dan ina dan an haife mu, an haife mu mu biyar, ɗaya yazo yana ta kyautatawa, yana ta ihsani, yana ta hidima da kuɗi, yana ta shige da fice, ba zan miƙe riƙe hannuna in ce ai to dan uwana ya fi ni wadata, dan uwana shi mai kuɗi ne, dan haka tunda yana yi ni ba sai na yi ba, tunda yana kokarin duk abin da take bukata Hajiya yana kawo mata ni ba sai na kawo ba, dan uwana daban nawa daban, haƙƙin da ke kaina yana kan dan uwana. Dan uwana da ya sauke haƙƙinsa bai sauke nawa haƙƙin ba, dan ka san da wannan, dan muna da irin wannan, in akwai wasu in tana da yaya da yawa sai a ga waye yafi zuciya, wani ma ba waye dan yafi wadata ba, yafi zuciya, baya so ya ganta cikin damuwa, baya so ya ganta cikin matsi, da ya ga tana abin Hajiya me ya faru zai kawo, to saboda haka rago kawai ya saka cewa to ai duk abin da Hajiya take bukata wani yana kawo, duk abin da Alhaji yake bukata ai wani yana kawo, kuma dama ya fi ni samu, sai mutum ya dauka samun da dan uwansa ya fi shi kaman ya sar yadda haƙƙin da ke kansa. To biyayya ga iyaye, kyautata musu, faranta musu, fardu ain ne. Idan dan uwanka zai sauke ma dan yayi sallar isha ta yau, ya dauke maka taka sallar ishan, to zai bu babaka, kai baka bu babaka ba, biyayyar babak da ya ta dauke taka. Idan ku ka san yanda nayi isha sai kai, sai kowa yayi sallar isha, to haka kowa sai ya bi iyayensa, fardu ain, ba fardu kifaya bace ballantana a ce a to ai mu 10 ta haifa ko baban mu 20 ne a wajensa, kuma mutum biyar daga ciki duk sun dauke dawainiyar gidan, kai baka san albarka kenan. So saboda haka su tunda sun dauke kullun kana kallon suna ta samun bude, kai so kake kai ta zama cikin bakin talauci kenan, baka da shi kuma baka so ka samu, su kuma sun samu so kake su ci gaba da samu, kama ba ka da basira kuwa. Na fata an gane, ai kamata yayi koyaya abu samun naka yake, ka dan dinga wane ya kawo 10,000, 20,000, 30,000, yanzu hidimar 100,000 zai kashe a gidan, kana samu tana ka samu 2,000 kawai kana tawowa, ka san tana san dankali, ya ka siyo dankali dan Hausa, siyo na 1,000 ka kawo, kai ma da kuzarin ka ce wallahi Hajiya ai ganin sa ne mai kyau na zabo shi a nan bakin hanya, na san kina san dankali, abinka da uwa ba ruwan ta karba, za ta ba za ta ce ai wane yana siyo mata dankalin turawa da kwai da kaza ba, za ta shi ma albarka, za kuma ta ji dadi, za ta ji dadi. To amma yawanci haka na gano dabi'ar mu, wanda suke da shi a cikin yaya kawai sai a kyale su su ta hidima. To kamar in ka ce ka kyale su su ta hidima, kamar abinda kake cewa ka yadda su taima fintin kau, ka yadda albarka ta yi ta shiga cikin rayuwarsu, kai kuma kai ta komawa baya kenan. In ko ba haka kake so ba, to ai kai ma ka dinga zamantowa kana yi kai ma iya warka. Li yunfiqu dhu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu fa li yunfiqu mimma ataahu Allah. Kai ma da Allah ya baka dan wanda ya baka dan samu ka zo ka kawo. Nan mun karanta wani leburanci yake zuwa cikin magabata kawai dan ya siyo mata fruit, tana son fruit. Ko ba makaranta ba, sai ya je ma ya kwadago ya yi leburanci ya yi gumi kuɗin in ya samu, sannan sai ya je siyo mata abin da ya san tana so sai ya kawo mata. Ba ruwan uwa wane shi dan uwanka yana iya kawo mata late na 100,000, sai Allah ya sa wasu 'yan kuɗi suka shigo maka ka siyo na 3,000 ko 5,000 kawo mata. ba abin da ya shafe ka da wanka ya kawo mata na 100 ko kaninka ya kawo mata na 150 ko wani ba ruwanka da wannan yanda ya kawo akai ta yi masa addu'a akai ta shi masa albarka kai ma kawo kai ma ka samu taka albarka in kai haka kana da dabara kana da wayo ina fata an gane dan kasancewa biyayyar da dan uwanka yake wa iyayenka bai dauke mata ka ba domin biyayyar iyaye kamar sallar farilla ne wani baya dauke wani kowa so ake yi ta neman aljannarsa ta nan kowa so ake yi bakin rai bakin fama ku dinga ma gasa ku yan uwan ka fahimci kaza take so ka ko kaza yake so kan wane kawo ka dinga sauri ta yanda shi ɗayan sai dai kawai an zo to ba an riga an karɓi naka kuma an ci an koshi sai dai kuma ta kyauta da shi ko ta bayar dai daidai an yi mata abin da take so ɗin amma dai kai ka ci ribar ita nakan kai an samu an ci amma kullum ka zama to kai ne mi ara koma baya kullum in an kawo za a ita ta riga alhamdulillah ta riga ta samu na wani cikin ƴan uwanka ta ci ta koshi ina fata an gane yabi da ka matukar kana son ka samu ci gaba a cikin rayuwarka dole ne kai ma ka sa hannun wato ka sa hannu dumu-dumu wajen hidimta wa iyayenka domin albirru din nan fardu ayn malamai sun yi ijimai akan cewa albirru walidain fardu ayn farilla ce da kowa akwai a kansa wani baya daukewa ala kulli ahadin minan nas da haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da shi akan jihadi fi sabilillah wal walidani humal ab wal um in aka ce iyaye ana nufin uwa da uba ammal jaddu wal jadda amma kakanka namiji da kakarka mace falahuma birrun su ma suna da wato ba suna binka bashin biyayya falahuma birrun su ma kai musu biyayya ka kyautata musu lakinnahu la yusawi birral ummi wal ab sai dai biyayyar da zaka yi wa kakanka da kakarka ba zai yi daidai da biyayyar da kai wa mahaifinka da mahaifiyarka ba ina fata an gane ba zai kai biyayyar da kai wa mahaifinka da mahaifiyarka ba li'annal jadda wal jadda domin kakanka namiji da kakarka mace lam yahsul lahumu ma hasal lil ummi wal abi min at'ab basu sha wahala ba irin wahalar da uwa da uba suka sha akanka kakanka bai wahala ba shi wanda ya wahala baban da ya haife ka shi yayi wahala da shi ko su saboda haka za ka ga cewa haƙƙin da shi yake da shi akan babanka yake to kai kuma haƙƙinka yana kan baba haƙƙin da ke kanka na babanka ne domin wahalar da mahaifinka ya sha da mahaifiyarka kakarka da kakanka ba su sha irin wannan wahalar ba war ri'aya irin kiwon da ka samu daga iyayenka baka samu irin wannan kiwon ba daga kakanninka wal mulahaza irin lura da ka samu daga uwa da uba baka samu irin wannan lura ba daga kaka ko kuma kaka namiji ko mace fa kana birruhuma wajiban su ma da kakan naka da kakar taka wajibi ne ka kyautata musu kai musu biyayya min babu sila ta bangaren sadar da zumunci ai kana so ka faranta wa babanka ko to faranta wa babansa shi ma ko ai wannan shi ma duk yana daga ciki yanzu sahabbai da suka gane cewa in suna so su faranta wa annabi sallallahu alaihi wasallam in za su yi kyauta sai su tambaya a wani daki yake in suka ji yana dakin da Aisha sai su aika an bayyanta ko saboda kai ma kana ta yi musu sai ka lura da in kai musu kuma su ma a cikin abin da kai musu sai su yi iyayensu to shikenan daga cikin sinadarin da zaka samu na samun albarka so sai ka yanzu nan kana dawowa sai ka gaya mahaifinka daga wajen mahaifinsa shi ma kake zai ji me ko kuma kakan ya bugo babanka waya ya ce ai Allah ya saka wa yaran nan da alheri yanzu nan bai dade da zuwa ya zo ya kawo mana hidima ya yi mana kaza yanzu kai wannan ba taki ka zuba kanka ba kana dawowa kawai sai kakarka ta bugo wa innarka waya ta ce ai yanzu nan dan kirki dan albarka babaka ta ce wa kenan to washi ka sani in banda wane da Allah babaka za ta ji dadi ko ba za ta ji ba to ai ba ma kakanninka ba ko abokansu da kawayensu ka san ka kyautatawa suna jin dadi ai bai kamata kai wasa da wannan ba ina fata an gane ammal birru amma tsantsar biyayya zunzurutunta fa innahu lil ummi wal ab wannan uwa da uba ake yiwa lakin ma ma'anar albir malai yace to wai menene ma'anar albir dinnan ne bai yayi mana ita a can baya amma kila ya ga mun dan taho mun yi garusa da yawa kila wani ya manta tarifin albir sai sake cewa wai menene ma'anar albir dinnan albir isalul khairi bi qadari ma tastati'u wa kaffu shar abinda ake nufi da albir shine sadar da alheri zuwa gare su bi kadari ma tastati'u gwargwadon yanda zaka iya duk wani abu da ka san alheri ne farkon wayanda zaka yi kokarin alherin nan ya sadu da su shine babanka da babaka in aka ce wannan abun sharri ne farkon wanda zaka yi kokari ka kame kada wannan sharrin ya same shi shine babanka da babaka da hakan aka ce albirru ana nufin ka isar ka sadar da duk wani alheri bi kadari ma tastadi'u iya iyawarka zuwa gare su wa kaffu sharri da kame sharri kar ya same su iya iyawarka wannan shi ake nufi da albirru isalul khair bil mal wa isalul khair bil khidma wa isalul khair bi idkhalis surur alayhima min dalaqatil wajhi wa husnil maqali wal fi'al wa bi kulli ma fihi rahatuhuma malai ke cewa ana nufin bari a sake fito ma da abun baro-baro akwai wanda sai an masa dalla-dalla yake iya ganewa malai ya ce isalul khair da aka ce isalul khair ana nufin isalul khair bil mal ka balla rafa Allah gafarta mala a hidimta mala ai hidima shehin ka ba yana nan yana ta wahal da kai kana ta yi masa hidima kuma ga babanka a gida ga babban shehinka a gida baka hidima ko eh ga sayyada tana gida baka hidimta mata ko kamata yayi ka koma mala akwai shehi yana gida da kuma sayyada eh an gane ko isalul khair bil mal isadda alheri zuwa gare su bil mali da kudi musamman a wannan lokacin da ake ciki wa isalul khair bil khidma da sadar da alheri zuwa gare su da hidima malam ai ta hidima wannan bai kare ba ka kawo wannan wannan ana cewa ka saurara abin wancan ma bai kare ba ki dinga ba wani umma eh Allah ya hore kuma addu'ar da ake ta yi muna ta ganin budinta in an kawo abba bai wancan bai kai a taimaka ga abokai ga makota da ana da su ai ta hidima an gane ko sai to kajin ma da ka kawo suna cikin furuji har yanzu ba su kare ba kuma ga wasu ka kuma kawowa eh kwalin kifin nan ma da ka kawo shi ma har yanzu ana kuma gashi ka kuma kawo wani sitirin nan da ka kawo har yanzu akwai wanda ban saba sai ba komai abba dan in ka tashi dozin kake masa kuma too much karka ce ya zuba too much zaka yi mara karka yi mata chaskure yake an fahimta too much zaka yi masa ka siyo hula wadda ta dace da irin surfani ka nemi takalmi mai kyau yawa ka hada mar da shi ka siya mar agogo dan uban su ka hada mar da shi gade ko eh malam hajiya ka gongoce ta da leshi malam eh leshin nan dan 200,000 da wani abu an gane ko kawai a gagya ci ma malam masha Allah an gane ko gata kaiwa kanka a dashi ka zuba kuma zaka debi kayanka an gane ko yawwa wa isalil khair bi idkhalis surur alayhima da sadar da alheri zuwa gare su ta hanyar sanya musu farin ciki ba ka san ganin su cikin damuwa ko mai kankantata kokari kake ka shigar musu da farin ciki kokari kake ko da yaushe damuwar da suke ciki ta zamto tana kana kwaranye musu ita min dalaqatul wajhi da ya shafi sakin fuska wa husnul maqal da kyakkyawar magana wal fi'al da kyakkyawan aiki wa bi kulli ma fihi rahatuhuma kai da duk abin da ka san akwai hutu na zuci a tattare da su duk abin da ka san in kai akwai hutu suna samun hutu da hakan to kai wali hadha kana alqawlur rajih dan haka ne kaulin da ya furin jayi shine wujubu khidmatil abi wal ummi ala al aulad zance mafirin jaye wajibi ne da ya hidimta wa uwarsa da ubansa, wajibi ne. Idza lam yahsul alayhi dararun, matakar hakan ba zai cutar da shi ba. Wajibi ne yayi musu hidima, matakar hakan ba zai cutar da shi ba.
Mun tsallake wani abu?
Idza lam yahsul alayhi dararun, wujubu khidmatil abi wal ummi ala al aulad, aga ne to shine nace wajibcin wato da yayi uwa da uba hidima, shine abinda na karanta ai ko. Idza lam yahsul alayhi dararun, inde ba zai cutu ba, inde wannan hidimar ba za ta kai ya cutu ba a addinance ko a duniyance, to ya hidimta musu. Fa in kana alaihi dararun lam yajib alaihi khidmatuhuma, idan ku ya kasance akwai cutuwa gare shi, shi zai cutu, to ba wajibi bane ya hidimta musu, ba wajibi bane ya hidimta musu, matukar a cikin hidimta musu akwai cutuwa gare shi. An gane ko? Allahumma illa inda darura, misali ya zamto ba yanda zai hidimta musu, ba shi da kuɗin da zai hidimta musu sai yayi sata ko sai yayi kwacen waya ko wanda za ka ga duk wayannan laifukan da kayan maye kawai yi yake yana zuwa ya kawo abinci gidansu ya ta hidimta wa iyayensa. Ana samu irin wannan ko? Wata za ka ga fitar da kaga tana yi tana ta yawon shegantaka, ta je nan ta je hotel nan ta je, duk dan abun da ta samu gida take kawo a ci abinci, kaga ko cutuwa gare ta. Lalle ta yi musu hidima, amma a cikin hidimta musu kuma akwai cutarwa gare ta. To irin wannan tunda ba ta da abin da za ta yi hidimar, baya halatta ta je ce abin da za ta cutar da rayuwarta, bai halatta ya fada cikin inda zai cutar da rayuwarsa dan ya hidimta musu, yayi ta addu'a Allah ya kawo budin da zai iya samu abin da zai hidimta musu ta hanyar halal. Allahumma illa inda darura, Allahumma sai dai in akwai larura. ولهذا نقول دنهك نيمك يتشوى إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما. للي وإياي بيأي واجبيني أتشن أبندا أكوي أمباني غريسو ولا ضرر على الولد فيه سنن لا بزي تشوتوبا أتشن ونن أبن سوزا سو أمبانا شكوما بزي تشوتوبا تواجبيني هدم تاموسو أكان أكا. Idan ya zama to su za su iya amfana amma shi zai cutu, to ba wajibi bane ya hidimta musu. Amma ma fihi dararun alai, amma abinda a cikin yin sa akwai cutarwa gare shi, sawa'un kana dararan diniyan, sawa'un cutuwa ta addini, ka an yi amurahu bi tarki wajibin, ga misali kamar su umarce shi ya bar wajibi. An gane ko? Kaga ba zai bi su ba, domin a cikin barin wajibi menene amfanin da za su yi, me zai amfane su a cikin barin wajibi? Misali sai sun hana shi sallar la'asar ko sun hana shi zuwa sallar jami'i, na fata an gane. Yanzu kaga wannan umarnin da suka bashi ba wajibi bane sai ya bi su, me yasa? Saboda zai cuta a addinance, sun ce ya bar wani wajibi, a cikin yin wajibi, a cikin barin wannan wajibin ba lalle bane su akwai amfani, kuma in ma za su amfana a cikin barin wannan wajibin to shi kuma zai cutu. Aw fi'lu muharramin, ko aikata haram. Yanzu kamar sadar da zumunci wajibi ne su ce to mun hana ka, karka ƙara zuwa wajen wani, ko uwa ta ce karka ƙara mu'amala da gidan wani, kuma zumunci ne akwai yan wantaka, ko uba ya faɗa haka, to kaga wannan ko da su suna ganin za su amfana da rashin zuwan naka, to amma kai kuma za ka cutu a addinance. Fa innahu la ta'ata lahum fi zalika, to ba za kai musu biyayya ba a cikin haka. In suka umarce ka game da abin da zai cutar da kai a addinance, ka zama abin zargi a wajen Allah, ka aikata sabo, ka je Allah ta'ala ya tuhume ka da haka, to baya wajaba kai musu biyayya. Aw kana dararan badaniyan, ko kuma ya zamanto akwai cutarwa a lafiyar jikin mutum, cikin yi musu biyayya akan abin da suka umarce shi, shi kuma zai cuta a lafiyar jikinsa, fala yajibu alaihi da'atu, mato anan ma baya wajaba yi musu da'a. Amma almal fa yajibu alaihi an yabarrahu ma bi badlihi walau kathura,
amma game da dukiya kudi
fa yajibu alaihi wajibi ne ga da an yabarrahuma yabi iyayansa bi badlihi da kashe musu kudi walau kasura koda kudin masu yawa ne ya kashe musu kudi masu yawa wajibi ne inda yana da kudin ya musu gida kasaitacce na alfarma ya sanya musu kayayyakin da zai saukaka musu rayuwa su samu farin ciki su samu jin dadi su samu walwala idza lam yakun alaihi darar matakar babu cutuwa shi kuma gare shi in suka umarce shi su fa gidan nan ya tsufa gaskiya sai ya musu sabon gida kuma ya fahimci sai dai ya kwashi jarin sa to ka kwashi jari da me zaka hidima kuma an fahimta ko to in ya zaman to akwai abin da shi kuma zai cutu a cikin yin sa to ba wajibi bane ya musu hidima sai ya rarrashe su yayi iya abin da yake iyawa walau tata'al yake cewa walam tata'allaq bihi hajatu kuma bukata sa ba ta da alaka da abin kar ya zaman to abin da suke so yayi shi ma kuma yana da matsananciyar bukatar abin kaga an ce wajibi ne ya kashe musu kudi kuma komai yawan kudin amma da sharadi idza lam yakun alaihi dararun wa lam tata'allaq bihi hajatu komai yawan kudin ya kashe musu matukar bai da alaka da bukata ba abin da zai ci bane ba abin da zai ciyar da iyalansa bane ba abin da zai larurar yau da kullun tasa ko ta iyalinsa bace to in sun nemi ya kashe sai ya kashe wal abu khassatan uba musamman lahu an yakhudha min mali waladihi ma sha'a yana da damar ya debi kudin dansa yanda ya ga dama malam ya durra matukar ba zai cutar da dan ba matukar abin da ya dauka ba zai raunana abin da dan yake jujjuyawa ba ba wai sai ya tambaye ka ba kawai zai je wajen manaja ya ce manaja ba ni 100 in yaran nan ya zo ka ce mun karbi 100 an fahimta ko yawa da haka yana da damar ya ɗebi abin da ya ga dama daga dukiyar ɗansa matukar hakan ba zai cutar da dukiyar ɗan ba wa idza ta'ammalna fi ahwalin nas al-yau malai ce amma idan muka lura da halayyar mutane a yau wajadna katiran minhum to kana iya cewa muna iya samun dewa daga cikin mutane gaskiya la ya barru walidai da yawa mutane ba sa biyayya ga iyayensu in dai wannan karatun da muka yi shi ake nufi da biyayya ga iyaye to aiko da yawa daga cikin mutane ba sa bin iyayensu bal huwa aqun bal ma da yawa mutane masu sabawa iyaye ne tajiduhu yuhsinu ila ashabi kaga mutun yana kyautatawa abokansa saboda suna mun kirari saboda suna mun bambadanci suna cewa man ana rike mun takalmansa yanzu nan sai kaga ya bawo cikin abokansa ya siya wani abu kaza ya ba wani kaza ya ba wani kaza yana kokarin kyautatawa abokansa wala ya mallul julusa ma'ahum kuma baya kosawa da zama tare da su sai a zauna a majalisa awa 3 awa 5 baya kosawa lakin law jalasa ila abi amma da zai zauna wajen mahaifinsa suna dan hira mahaifin yana jin dadin zaman nan da yake dan zo ya zauna wajen sa to da zai zo ya zauna wajen uban aw ummihi ko kuma ya zauna wajen mahaifiyarsa sa'atan min nahar awa daya a yini la wajadtahu mutamalmilan to da zaka same shi yana ta mutsu mutsu ila ma ya dauko waya ta danne danne ila ma wani hadda pretending hello ina wajen hajiya ne insha Allah ina nan har sai ta ce ah okay kiranka ake tashi ka tafi zaka same shi mutamalmil shine ya ta mutsu mutsu ya gaji da zaman ya kosa amma baya kosawa da a zama a majalisa cikin abokai kam za a zauna a share awoyi babu kosawa amma da zai zauna da mahaifinsa ko ya zauna da mahaifiyarsa sai ga cikin ɗan mintuna har ya gaji ya kosa sai ya kirkiri wani abu dai da za a bashi dama ya tashi tafi ka annama huwa alal jamr malai ce kamar akan garwashi yake in yazo wajen mahaifinsa kamar akan garwashi yake in yazo wajen gyatumarsa kamar akan garwashi yake yana iya ba kowa lokacinsa amma babansa ne bai da lokaci kullum yana ci a office kaza kaza ana ce mun waya ne ai kaza 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 wannan ba wani ma ba kullum yake zuwa wajen iyayen wani ma sai kwabe bu kwaliki ma ba ruwan su bai maje ba fa hadha laysa bi barrin mallan ce wannan ba mai biyayya bane kaji wannan ba mai biyayya bane balil barru yace bari dai mai biyayya manyan sharihu sadaruhu li ummihi wa abi shine wanda yake samun nutsuwa da farin cikin yana tare da mahaifiyarsa ko mahaifinsa
amma duk wanda zai ji ya shiga cikin kunci ya takura in yana tare da mahaifinsa Allah Allah yake wani dalili ya sa ya tashi yana cikin damuwa in yana tare da mahaifiyarsa ya matsu so yake wani dalili ya sa ko tai wasu bakin shi ya tashi ya fice to gaskiya wannan malai yace ba mai biyayya bane ga iyayensa
wa yakhdimuhuma ala ahdabi aynai kuma da ana so ya zamto mai hidimta wa iyayensa duk kyaftawar ido shine ala ahdabi aynai duk kyaftawar ido in zai yi hidimta musu wa yahrisu ghayatal hirs kuma ya zamto yana kwadayi karshen kwadayi ala ridahuma akan gamsar da su bi kulli ma yastadi da dukkan abin da zai iya yayi iya kwadayin ya wato yayi kwadayi karshe wajen ganin ya gamsar da su gurgurdan yanda zai iya ya tabbatar yanda ya mu'amalanci mahaifinsa mahaifinsa yana samun gamsuwa da irin wannan mu'amalar yanda ke yake mu'amalantar mahaifiyarsa mahaifiyarsa tana samun gamsuwa da wannan biyayyar da wannan ainihin mu'amalar wa kama qalat al'amma kaman yanda masu karin magana suke fada albirru aslafun biyayya bashi ce aslafun rance ka bayar in har yanda kake mu'amalantar iyayenka ka gamsu iyayenka su mu'amalance ka haka shikenan ba matsala dan abin da zai faru kenan idan yanda kake mu'amalantar mahaifinka a magana yanda kake mu'amalantar sa a kyautatawa yanda kake mu'amalantar sa a hidima yanda kake mu'amalantar sa a kashe kuɗi kai ka gamsu ƴaƴanka kai ma in ka manyanta ka kai matsayin sa su mu'amalance ka haka ba matsala idan har yanda kake hulɗan kake mu'amalantar mahaifiyarka ka gamsu ƴaƴanka su mu'amalance ka haka shikenan domin albirru aslahun karin magana ne biyayyan nan da ake ta gaya maka rance ne rance ka bayar fa innal birra ma kaunihi yahsulu bihi albaru ala thawabin azimin fil akhirah domin wannan biyayyar da muke ta karantawa muke ta magana akan ta duk da kasantuwar wannan biyayyar shi mai biyayyar yana dacewa da sakamako mai girma fil akhirati ala hira to duk da haka kuma fa innahu yujaza bihi fid dunya zafi a saka masa akan wannan biyayyar tun anan duniya biyayyar iyaye ba sai an je lahira ba ake ganin tasirin ta fal birru da biyayya wal uquq da saba wa iyaye kama ya qulu al amma kaman yanda mutane suke fada karin magana aslafur rance ne aqrid tastawfi ba da rance za a biya ka idan qaddamta albirra li abika wa ummik idan ka gabatar da biyayya ga mahaifinka da mahaifiyarka baraka auladuk ba maka wa ƴaƴanka za su bi ka wa in qaddamta aluquqa in ku ka gabatar da saba wa iyayenka akaka auladuk ƴaƴanka za su ainihin saba maka Hashek Muhammad Salih Al-Munajjid a wani wata makala ta sai yana cewa akwai wanda ya dinga jan in ya jawo kafan mahaifinsa sai ya zo bakin kofa sai ya bashi Allah da iko sai ya haifi da dan ya girma shi kuma ya tashi in ya jawo shi baya tsayawa bakin kofa sai ya kai shi bakin titi shi da kansa ya tuno me yawa mahaifinsa sai yake cewa to ainihin iya bakin kofa nake bar mahaifi na ce ni kuma da nake kai ka bakin titi sadaka nayi maka shi karin da nayi ma zuwa bakin titi sadaka ne wallahi duk yawanci masu saba wa iyaye da suna tunano irin wannan ranar kuma tana nan biye da su wallahi tana nan biye da su bashi in ka kyautata bashi in baka kyautata ba bashi in ka kyautata Allah zai azurta ka da ƴaƴan da za su bi ka in ka saba Allah ta'ala zai sallada ƴaƴan da za su gana maka wa hunaka hikayatun kathira malai ce akwai labarai masu yawa fi anna minan nasi
labaran da ke nuna a cikin mutane man barra walidaihi akwai wanda yayi wa iyayensa biyayya fa barra bihi auladuhu sai iyayensa shi ma suka yi masa biyayya wa kadhalika fil uquq haka ma akwai labarai game da saba wa iyaye hunaka hikayatun akwai labarai tadullu da suke nuni ala annal insana idha aqaba cewa idan mutun ya bata wa ubansa aqahu auladu iyayensa sai sun bata masa ka koma cikin makarimul akhlaq shafi na 39 zuwa 41 wa qala ibn usaymin rahimahullahu ta'ala aidan ibn usaymin yana cewa al ihsanu ila al walidain kyautata wa iyaye yatadammanu thalathata umurin ya kunshi al amura guda uku al ihsanu bil qawl wal ihsanu bil fi'l wal ihsanu bil mal kyautata musu a magana kyautata musu a mu'amala kyautata musu da dukiya wannan shi yake nufi da al-ihsan in aka ce ka kyautata wa iyaye ana nufin kyautata musu a magana akwai wanda zai dinga kashe musu kudi zai dinga musu hidima amma fa tsawa yake musu wannan shi ma mai saba wa iyaye ne in yazo zai dinga shouting yana gana shi yake kaza dai karshe dai wasu yayi bambami sannan zai dai yi abin da suke so ko kuma zai yi abin da na kashe kudi din amma fa ba shi da kyakkyawan lafazi tsakanin su to wannan kar ya dauka kashe kudin zai sa shi a cikin rukunin masu biyayya ga iyayensu ko kadan baya ciki kazalika wanda baya fadar bakan magana ko mai kankantarta ga iyayensa amma fa ya matsa bakin aljihunsa shi wannan ba mai biyayya bane an gane ko da haka shi yasa Sheikh Uthaymeen yake ce maka biyayya ga iyaye ta kunshi al'amura guda uku in kai guda biyu baka cika dayan ba to akwai matsala biyayya ga iyaye ta shafi musu ihsani a magana ta shafi musu ihsani a aiki ya shafi musu ihsani da kudi wa birrul walidain afdalu min aljihad fi sabilillah biyayya ga iyaye yafi falala fiye da jihadi wajen daukaka addinin Allah wallahu ta'ala yusibul barra fid dunya Allah yana yin sakayya da tukuici ga mai biyayya ga iyayensa tun anan duniya qabal al akhira kafin aje lahira wa li hadha najidu da wannan ne muke samun hasba ma alimna bis sama'i wal mushahada bisa ga abinda muka sani wanda muka ji da kunnuwanmu wal mushahada kuma muka gani da idanunmu allazi yabru walidayhi mun ji wannan in ji Sheikh Muhammad Salih Al Munajjid kuma mun gani da idanunmu allazi yabru walidayhi wanda yake yi wa iyayensa biyayya yuyassiru Allahu lahu auladan yabrunahu Allah yakan hore masa ƴaƴan da za su yi masa biyayya kuma wallahi da ka kai wannan marhala ba abin da ka fi so irin biyayyar yanzu kai da aka ce ka bu ne kake jin ƙyashi kake ganin kamar an matsa kamar an takura kamar an amma da ka kai wannan munzalin ka kai wannan marhalan zaka gane ɗanɗanan kyautatawar da kuma biyayyar da ake ta gaya maka a daidai lokacin da in ka ce ayi ba ayi ba zaka ji abin da kai ma iyayenka suka dinga ji lokacin da suka ce yi ka ki suka ce ka bari ka ki bari idan yanzu baka kai lokacin da zaka fara dandanar dadin abin ko dacin saba musun ba lokaci zai zo zaka sa iyayenka kai ka haife su ka yanka musu ragon suna kake ta dawainiya da su kake ta wahala ka kai su makaranta ka dawo da su ka biya musu kudin kaza ka yi musu kaza amma ka ce ayi a ki zaka ji kai ma da babanka yace kai kaki zaka ji irin yanda yace sannan da kace ayi din akai farin ciki da jin dadi da annashuwar da ka samu ita mahaifinka ya samu ita mahaifiyarka ta samu lokacin da tace kai kai lokacin da tace ka bari irin abin da ta ji kenan yanzu gashi Allah ya raya ka kai ma ka kai lokacin da kai ma zaka fara tsinkar dan itacen abin da ka dasa wa annal ladhi la yabru walidai wanda ko duk baya biyayya ga iyayensa yusallidu alaihi auladahu Allah zai dora iyayensa akan sa fa yaqunahu su ma su dinga saba masa wa diddul ihsani amran kishiyar yi wato kishiyar ihsani kyautatawa abubuwa guda biyu ne wato ita kalmar ihsani ka san ko wani abu za ka kishiyar sa ɗaya ne yanzu ihsani sai ka ce munanawa shine kishiyarta to ita kalmar ihsani kishiyoyinta guda biyu ne na farko al isa'a munanawa na biyu daga cikin kishiyoyinta mauqifun salbiyun bainal ihsan wal isa, wato wani matsayi tsakatsakiya, ba kyautatawa ba, ba bata ba munanawa ba, wannan shi ma kishiyar ihsani. To da aka ce kai musu ihsani, ana so kai musu kishiyar isa'a kuma kai musu kishiyar mauqifun salbi bainal ihsan wal isa'a. Da aka ce wa bil walidain ihsana, to cewa akai ka kyautata musu, kaga kenan an ce ka kabata musu. Sannan ita kuma ihsani kishiyoyi biyu ne da ita, akwai batawa, akwai kuma kai ba mai batawa ba, kai ba mai dadadawa ba, ita ma wannan kishiyar ihsani ce. To duk guda biyun Allah ya ce kar kai musu, kar ka mu'amalance su da munanawa, kar ka mu'amalance su da kai ka ga kadai kai baka cikin masu bata musu kuma ba kyautata musu kake ba. To wannan rashin kyautatawa da rashin munanawar shi ma kishiyar ihsani. Da haka da aka ce kai musu ihsani, ana nufin ka kyautata musu, kar ka bata musu, ana nufin kar ka tsaya akan katanga, kai ba mai batawa ba, kai ba mai ainihin wato kyautatawa ba. Amma al-musi'u fala shakka annahu irtakaba kabiratan min kaba'irid dhunub, shi mai bata wa iyayensa ko shakka babu, ya aikata kabira min kaba'irid dhunub, laifi babba daga cikin manya-manyan dhunubai. Li'annahu 'aqun, domin mai sabawa ne. Wa amma as-salbiyyu, amma shi na kan katanga, alladhi la yabarru wa la yusi'u, wanda shi baya biyayya ba kuma ya munanawa, faqad taraka wajiban, shi kuma wannan ya sani ya bar wajibi, mimma wajaballahu aw jaballahu alaihi, daga abinda Allah ta'ala ya wajabta masa. Me Allah ya wajabta wa didda? Huwa al-ihsan, wa huwa al-ihsan ila al-walidain, shine kyautatawa iyaye. A duba majmu'ul fatawa, majmu'u fatawa wa rasailul uthaymin, mujalladina ko volume na 7, shafi na 290. Insha Allah sai mu tsaya akan maganar Abu Layth As-Samarkandi Al-Faqih. Abinda mu karanta ya zama didi, Allah ta'ala ya ba mu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin.